sannan kuma zai yi girka na biyu a jami'ar Bayero ta Kano a bankin amfani. Sannan kuma ya ƙara ɗaukan digirinsa na uku doktora kenan a ɓangaren akaunti a Nigeria. Kuma ya ci gaba da karantarwa a nan AU, wanda har yanzu nan yake karantarwa kuma shi ne CEO na ɓangaren akaunti wajen shekara uku. Abinda malam zai karantar da mu a yau musamman da shi yana cikin jami'a yana gwagwarmaya da ɗalibai, za a yi magana ne a kan matsalolin tarbiyya a yau. Yaya tarbiyya ne, kuma wata matsala ake samu, kuma ya za mu gyara tarbiyya? Shi yasa muke ganin wannan mawdu'i ko kuma wannan topic babba ne mai girma musamman ga iyayen mata. In tarbiyya ta lalace, galiba doron ƙashin bayan lalacewanta yana nufin akwai gudunmawar iyayen mata. Saboda iyayen mata duk lokacin da suka haife mu muke tare da su har mu bar duniya muna tare da su. Don haka yana da kyau wannan lacca iyayen mata su saurare ta da kyau da kuma basira. Kamar yadda malamai suke cewa ita fa tarbiyya da kuke ji da gani tana hannun jinsin mutane guda uku: na farko uwa, na biyu uba, na uku malami, na huɗu mujtama. Sune sosai lokacin da aka ce tarbiyya ta lalace, waɗannan jinsin mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba malami dama da wannan
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nagode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci a wannan safiya ta Lahadi 3 ga watan Sha'aban bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1438 wanda ya dace da 30 ga watan 4 shekara ta 2017. Kamar yadda aka bayyana mana, matashiyar magana a wannan safiya ita ce wato matsaloli ko kuma halin da tarbiyya take ciki a yau. Kuma abinda zan gabatar zai karkata ne ƙwarai zuwa ga su mata, ku mata iyayenmu, da irin abinda ya kamata a ce shi kuke yi, da abubuwan da ya kamata ku kaucewa ku gujewa domin tarbiyya ta samu, da kuma abubuwan da idan aka yi to ana iya samun taɓarɓarewar tarbiyya da lalacewarta, da kuma bayani akan sakamako na yin sakaci ɗin ko kuma nuna halin ko oho da halin ko unkula game da al'amarin tarbiyyan ƴaƴa. Domin kamar yadda aka faɗi ɗin, ku mata iyaye ku ne jigo na farko wajen abin da ya shafi tarbiyyar yara, kasancewar ku ne kuka fi daukar lokaci mafi tsawo da su domin iyaye maza suna can wajen gwagwarmayar neman abin da za a ci duk da cewa su ma iyaye matan akan samu masu fita wajen aiki ko karatu ko makamancin wannan ko kasuwanci da sauransu amma duk da haka idan an kwatanta yawan lokaci da tsawon lokaci da ƴaƴa ke zama tare da iyayen su mata za a ga cewa dade wanda suke yi da iyaye mata yafi dade wanda suke yi da iyaye maza domin a cikin gwagwarmayar iyaye maza akan samu wanda ya kambar iyalin sa ya tafi wani garin nema ya kwanaki ko watanni bai ma dawo ba a yayin da su iyaye mata zai wahala a samu haka ko luluwa a ce ta je unguwa ta kwana ɗaya biyu kuma ko wannan ma ƴaƴa ƙanana tana tafiya da su wanda suka dan sai suka dan tasa kai wa yau sune waɗanda takan bar su a gida kenan dai iyaye mata a mafi yawancin lokaci sune ke kan gaba wajen abin da ya shafi tabbatar da tarbiya ga ƴaƴa to kuma ita tarbiyyar nan da muke gani ko muke ji aba ce muhimmiya domin wanda yake da ita akan ce yana da ita wanda bai da ita akan ce bai da ita har ma sai ka ji ana cewa ai wani bai da tarbiya ko wani bai samu tarbiya ba ko kash tarbiya dai ta shiga cikin wani hali a wannan zamani ai yanzu yara babu tarbiya kenan dai an san muhimmancin tarbiya kuma inda aka same ta an san an samu wanda ba su da ita kuma an san ba su da tarbiya don haka za a raka fadin cewa ba su da tarbiya to Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta yin tarbiyyan ƴaƴa akan iyaye kamar yadda kuma waɗansu a cikin al'umma da suka hada da ƴan uwa da dangi da makwabta da malamai masu karantarwa masu wa'azantarwa da kuma al'umma baki daya a saman su shugabanni kowa yana da irin gudunmuwar da aka dora masa ko aka nemi ya bada don ganin tarbiyyar al'umma ta inganta ƴaƴa sun samu tarbiyya wadda ta dace musulunci ya wajabtawa iyaye su tarbiyyanci ƴaƴansu akan imani da ibada su dora su akan imani sanin Allah da yin imani da Allah a dukkan bangarori na imani da Allah imani da akwai Allah din shike kashewa shike rayawa shi ya halitta ba mai cutarwa ba mai amfanarwa sai da izinin Allah ba a buƙatar a je neman taimako wajen wanda bai iya bada taimakon ba a da buƙata a je a nemi wani ya cutar da wani ko kuma wani ya iya kawo amfani ga wani domin an san ba wanda zai iya kawo cutarwa ko amfanarwa sai Allah tabaraka wata'ala wannan zai sa yaro ya taso akan cikakken imani da cewa akwai Allah imani da samuwar Allah imani bi wujudillah ta yadda ya san Allah shine zai bashi umarni shi zai bashi hani Allah ta'ala shine ya kamata ya tsara dokokin da za a bi a rayuwa domin wanda ya halitta yafi kowa sanin halittansa wanda yake rayarwa yake azurtawa yake kashewa shi ke bada lafiya shine da izinin sa cuta ke iya samun mutum shi yafi cancanta da ya bada dokoki kuma ba za a je wajen boka ba kenan ballantana wajen mai gobe da nisa ba za a je nemo wani abu wanda za a cutar da wata dan tana ko abokiyar zama ko kuma wani wanda ake ganin barazana ne shi duk ba za a koyar da yaro wannan ba domin yaro za a dora shi akan cikakken imani da Allah da imani da cancantar Allah da bauta za a dora yaro akan lalle Allah shi ya fi cancanta a bauta masa shi kadai ake bauta masa duk cancanta ba wanda ya tarayya da shi cikin bauta bautan nan wanda ake ne a zuciya ta hanyar kudurcewa ko bauta da ake yi da harshe ta hanyar ambatawa ko bauta da ake yi da gabubba ta hanyar aikatawa ko bauta da ake yi da dukiya ta hanyar ciyarwa duka za a dora yara akan lalle Allah ya cancanta a yi masa wannan ba kuma a hada shi da kowa ba yi da abokin tarayya cikin wannan za a koya ma yara a tabbatar da su a tarbiyyance su akan imani da Allah a bangaren sunayensa mafi kyawu da sifofinsa mafi daukaka. Cewa Allah yana da sunaye wanda sune mafi kyawu, yana da sifofi wanda sune mafi daukaka, ba wanda ya tarayya da Allah a cikin wadannan. A tarbiyyantar da yara akan imani da mala'iku, cewa Allah yana da wata halitta da ake kira mala'iku wadanda ba sa saba wa Allah cikin umarninsa, abinda duk Allah ya umarce su da shi shi suke aikatawa, babu kuma wanda ya san adadin waɗannan mala'iku din. Sa'annan kuma suna da yawa, yawan da ba za a iya kididdige su ba, Allah ne kadai ya san adadin su. Akwai waɗanda an san sunayensu, an san ayyukansu, akwai waɗanda aka san sunayensu ba a san ayyukansu ba, akwai waɗanda aka san ayyukansu ba a san sunayensu ba, akwai kuma waɗanda ba a san sunayensu ba ba a san kuma ayyukansu ba. Amma duka za a ɗora yaro akan imani da su jumlatan wa tafsila, gaba ɗaya mala'iku kakab waɗanda Allah ta'ala shi ne kaɗai ya san adadinsu, to za a ɗora yaro ko yara akan imani da waɗannan mala'iku ɗin, halitta ce ta Allah wanda aka halicce su daga haske, ba a siffanta su da maza, ba a siffanta su da mata, Allah ta'ala shi ne ya halicce su kuma bayansa ne masu masa biyayya. Da tarbiyyantar da yara akan imani da littafai na Allah ta'ala, waɗannan littafai da ya saukarwa manzanninsa da ba a san adadin su manzannin ba, don haka ba a san adadin littafan ba. Kowane manzo an ba shi littafi, kowane annabi an ɗora shi akan aiki da littafin da manzon da ya gabace shi ya yi aiki da shi. Waɗannan littafai akwai waɗanda an san sunayensu, an san waɗanda aka saukarwa su, akwai waɗanda ba a san sunayensu ba, ba a san waɗanda aka saukarwa su ba, amma ana ɗora yaro akan imani da waɗannan littafai gaba ɗaya a dunƙule da kuma radadi. Daga cikin littafan da aka saukar waɗanda aka san sunayensu akwai littafin Alƙur'ani, wanda shi ne jagaba, jagora ko mafifici akan duk sauran littafan. An saukarwa manzanmu farin jakada Annabi Muhammad ɗan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akwai littafin Zabura wanda aka saukarwa Annabi Dawud, akwai littafin At-Taura da aka saukarwa Annabi Musa, akwai littafin Injila da aka saukarwa Annabi Isa, sa'annan akwai Suhufi Ibrahim wanda aka ce shine jerin ko sune jerin littafai da aka ba Annabi Ibrahim, sannan akwai Suhufi Musa waɗanda su ma wasu littafan ne ɗoriya akan At-Taura a wajen waɗansu malaman da aka ba Annabi Musa alayhi salatu wassalam. Waɗannan sune littafai da Allah ta'ala ya ambaci sunayensu, to ana ɗora ‘ya’ya akan imani da dukkan wani littafi da Allah ya saukar, wanda aka san sunan shi da wanda ba a sani ba, wanda aka san wanda aka saukarwa da wanda ba a san wanda aka saukarwa ba, amma duka dai ana ɗora yara akan su imani da waɗannan littafai jumlatan wa tafsila. Hakanan ana ɗora yara a tarbiyyantar da su akan imani da manzanni na Allah tabaraka wa ta'ala, da annabawa gaba ɗaya, annabawa da manzanni gaba ɗaya. Waɗannan annabawa da manzanni Allah ta'ala ya zaɓe su a cikin halitta, ya kuma ɗora musu aikin isar da saƙo da kuma karantar da al'umma da kiransu zuwa ga bautar Allah shi kaɗai. Annabawan nan da manzanni ba wanda ya san adadinsu sai Allah, shi kaɗai ne ya san adadinsu, domin a cikinsu akwai waɗanda aka ba manzanmu sallallahu alaihi wasallama labarinsu, akwai kuma waɗanda ba a ba shi labarinsu ba. To idan shi karan kansa bai san adadinsu ba, kun ga babu wani wanda ya san adadinsu kenan. Amma a cikin Alƙur'ani ambaton da yawa ya zo kusan guda 23 ko da 4 zuwa ma 25 bisa saɓanin su 25 ɗin, na 25 ɗin ko annabi ne ko kuma ba annabi ba. To da shi waɗanda aka faɗi sunayensu, da waɗanda ba faɗi sunayensu ba gaba ɗaya ana tarbiyyantar da yara akan imani gaba ɗaya jumlatan wa tafsila a dunkule da kuma a rarrabe haka nan ana tarbiyyantar da yara akan imani da ranar lahira ranar kiyama cewa akwai wani yini da ake kiransa yini ko rana ta kiyama a wannan rana za a tada kowa za a yi masa sakamako za a yi masa hisabi a ba kowa sakamako na ayyukansa maza da mata manya da yara kowa za a mai sakamako mutanen farko da mutanen ƙarshe sa'annan in an ba da sakamakon nan za a ba mutane dama wanda za su tafi aljanna su tafi Allah ya sa mu cikin su wanda za su bota kuma su ma su tafi Allah ya tsare mu daga wannan to a dora ƴaƴa akan imani da ranar lahira da abin da ta kunsa da abubuwan da ke ciki na fargaba da firgici da tashin hankali da abubuwan da ke ciki na ni'ima da azaba duka da abubuwan da ya kamata bawa yayi domin ya samu sauki a wannan rana a dora yaro tunaninsa ya zama akan haka cewa akwai wannan wannan zai sa yaro idan yayi wani abu wanda ba daidai ba za a yi tuna masa Allah a gaya masa kaji tsoro fa a lahira fa akwai sakamako ga wanda ya kaza wannan tarbiyyar tun karami yana karamin sa ya kamata a dora shi akai kamar yadda yake lalle ne a tarbiyyantar da yaro akan imani da kaddara alkhairi da sharri duk abin da ya samu daga Allah babu wani wanda zai iya cutar da kai babu wani wanda zai amfanar da kai sai da abin da Allah ya hukunta maka idan duk duniya za su taru na farko da na ƙarshe maza da mata mutum da aljan domin cutar da wani ba za su iya cutar da shi ba sai da abin da Allah ya kaddara masa haka da dukkan su za su taru don amfanar da wani ba za su yi amfani da shi da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta masa idan yaro ya taso da wannan tunani na imani ban ga yadda za a yi yaro ya rika tunanin canfi ba ban ga yadda yaro zai rika tunanin tsumburbuki ba ban ga yadda yaro zai rika tunanin wai akwai wani boka ko wani mai gobe da nisa ko wani mai bada sa'a ko makamancin wannan ba duk yaro ko yarinya da ya taso suka taso akan irin wannan imani irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake koyar da kananan yara domin ya dora su akan wannan tunani da tauhidi da sahihiyar aqida babu yadda za a yi yaro ya taso da canfi ba yadda za a yi yaro ya rika tunanin mugun abu ga wani dan uwansa ko yarinya ta rika tunanin mugun abu ga wani yar uwarta kullun tunanin zai zamanto ai mu bayin Allah ne kuma Allah shike hukunta duk abin da muke yi mu dai mu bi Allah Allah kuma zai taimake mu shi yasa zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama irin wannan tarbiyyar ya rika wa yara kanana tun suna kanana yake tarbiyyantar da su akan haka zamu gani misali a lokacin da yace ma Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu da ma Abdullahi dan Mas'ud dai ya tarbiyyantar da su game da al'amarin Allah ya nuna musu a lokuta mabambanta cewa in suka kiyaye al'amarin Allah Allah zai kiyaye su idan suka bi umarnin Allah Allah zai ba su kariya zai taimake su kaga an dora yaro tun yana karami akan tarbiyya ta imani kamar yadda kuma wajibi ne iyaye su dora ƴaƴansu akan tarbiyya ta ibada idan mun yaro ya taso cikin ibada ba kasala a dora shi akan koyan sallah da koya masa sallah yana daga abinda ake sa rai iyaye mata su rika yi ya zamanto idan za su yi alwala su kira ƴaƴansu mata tunda su ba masallaci suke zuwa ba su ce ku dauko buta kuma ku zo mu alwala ko kuma ku je famfo ku yi alwala in ma zai yi a yi tare da su a gaban su ga yadda ake yi sannan a ce a zo a yi sallah dauko hijabin ki mai sallah kada uwa ta shige daki ta yi sallah ta ce ƴaƴan su je su yi sallah ƴaƴan sun yi sallah ko ba su yi ba bata ma sani ba kamata a yi ta ce ku zo mu yi sallah domin su koyi sallah su taso cikin yadda ake sallah su ga yadda ake yin ruku'u da sujuda da yadda ake natsuwa a sallah da yadda ake zama cikin sallah da yadda ake sallama da irin zikirori da ake yi idan an yi sallama da dukkan abubuwa da ya kamata a ce an koya ma yaro a sallah ya kamata iyaye su zama su ne a gaba wajen koyar da wannan ta tashi za ta yi nafila ya kamata ta ce ma ya'yanta ku zo mu yi sallah ta zauna bayan sallah asuba tana azkaru ya kamata ce ku ma ku zauna mai azkaru. Ta tashi tun wuri tana sallah ko kuma tana jiran lokaci yayi, ya kamata ta tashi yayanta. Din yaron da yayi wayo ya kai shekara 5 zuwa shekara 7 bai kamata a barshi ba. Din yari ta kai shekara 5 zuwa shekara 7 bai kamata a barta ba tayi ta bacci. Amma abin mamaki a yau zamu ga iyaye mata da dama in kaga sun tashi yara sun tashe su ne domin su wanka su shirya zuwa makarantar boko. Amma a tashi su dan su sallah kamar yadda ya tafi tashi. Wata mace mai kokari ne, mai son Allah, mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata matar mai kokarin ibada ne dare da rana, amma ƴaƴanta ta bar su kara zube ba abin da ya dame ta. To wannan sakaci ne, wajibin iyaye ne su koyar da ƴaƴansu tarbiyya, su tarbiyyantar da su akan imani da Allah, imani da dukkan bangarori na imani, sa'annan kuma da ibada. Za mu ga cewa magabata mata a cikin sahabbai radiyallahu anhum sun kasance suna tafiya da ƴaƴansu ma masallaci don yin sallah, sa'annan lokacin azumi suna koyawa ƴaƴansu azumi. Ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya ce ayi azumi na Ashura, sai zamanto mata a cikin sahabbai radiyallahu anhunna suna tafiya da ƴaƴansu su koya masa azumin. Za su tashe su su yi suhur da asuba, su ɗauki azumi su tafi da su masallaci su zauna da kayan wasa. Idan yaran za su kuka ko saboda yunwa ko damuwa sai su ba su kayan wasa don su shagala da wannan har lokacin shan ruwa. Amma za mu ga iyaye mata da yawa wai a babin tausayi idan ƴaƴan ma suka ce suna so su yi azumi sai iyaye su ce ba za ku yi ba. Maimakon a koya musu wannan ibada ɗin, yaro ya taso yana shekara 7 ya ce zai azumi, a bashi dama, a bashi dama. Kamar yadda Ibn Qudama ya faɗa a cikin Al-Mughni, yadda aka ce a koya ma yaro sallah da shekara 7 to haka ya kamata a koya mishi azumi daga shekara 7. Matuƙar dai lafiyan salau ba yana da larura wanda za ta na shi jurewa yin azumi ba. In ya ɗauka ko bai kai ba, ya ɗauka ƙarfe 5 da kwata an gama sahur, an yi sallar asubahi 5:20, ya kai 12 rana ya fara kukan yunwa. A ba shi dama ya karya yau, ai gobe in ya ɗauka kila zai kai ƙarfe 2, jibi in ya ɗauka kila zai kai 4, gata in ya ɗauka rana ta 4 kila zai kai. A cikin kwana 4 ya jarraba an samu ƙwara 1. In zai haka duk kwana 4 yayi 1, kwana 4 yayi 1, a cikin ainihin sati 8, sati 7 za a samu guda 7 kenan yayi. Kun ga a shekaran nan ya samu yayi ƙwara 7. Shekara ta gaba kila zai ninka yayi 14, shekara ta gaba kila yayi 21, shekara ta gaba yadda kika yi azumi haka zai. Ko ƴa mace ce ko ɗa namiji, kun ga ta haka an tarbiyyantar da yaro ga shi kin samu lada na koyar da shi tarbiyya. Azumin da yayi shi dama ba wajibi bane, za a baki ladan azumin, sannan kuma ko ba komai nan gaba wannan yaro zai miki kyakkyawar addu'a cewa kin dora shi akan tarbiyyar ibada. Wannan shine ake so iyaye mata su riƙa yi. Don haka wajibi ne a tarbiyyantar da yara, a tarbiyyantar da ƴaƴa maza da mata akan imani da kuma ibada tun suna ƴan ƙanana domin su taso akan haka. Kamar yadda yake wajibi ne iyaye su tarbiyyantar da ƴaƴansu akan ɗabi'u kyawawa da mu'amala ta gari, kyawawan ɗabi'u da kuma mu'amala ta gari. Ya zama tun a gida yaro ya iya yin kyakkyawar mu'amala da ƴan uwansa. Idan an ji yaro ya yi zagi a tsawatar da shi a ce zagi ba kyau, ke ma karki zagi don kada ya zama ke ce kika koya masa. Babu zagi, ba tsinuwa, ba ashariya. Sa'annan idan an ji ya yi a tsawatar a ce kai ba kyau zagi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana zagi, domin ya ce zagin musulmi fasikanci. A ɗora shi akan wannan tunanin tun yana ɗan ƙarami. A irin wannan yanayin ne za ka ga idan yaro ya ji wani ya yi zagi zai ce kai zagi ba kyau, saboda mahaifiyarsa ta koya masa zagi ba kyau. Amma idan zama ita ma kanta mai yawan zagin ne, mai yawan ashariya, mai yawan tsinuwa, me yawan maganganu bakaki ai wannan zai sa yaro da yarinya su tasirantu su taso akan wannan dole ne a koya ma yara tarbiya game da kyawawan dabi'u kasancewan kyawawan dabi'u sune mafi alkhairin abinda za a ba bawa babu wani abu da za a koya mutum yana karami bayan imani da bautar Allah kamar kyauta ta dabi'unsa domin addinin musulunci nan addini ne na kyawawan dabi'u manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an turo shi ne don ya tuka kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u su suka fi kowane abu nauyaya ma'auni a ranar kiyama ba abin da ke nauyaya mizanin bawa a ranar kiyama kamar kyawawan dabi'u manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mafi soyuwan ku a wurina ko mafi kusancin ku a wurina a ranar kiyama sune waɗanda suka fi kyautata dabi'unsu to idan ba a koya ma yaro kyawawan dabi'u ba to me za a koya mishi wajibi ne a koya mai kyawawan dabi'u a koya mishi kyawawan mu'amala ta yadda zai taso ya san girman masu girma ya san mutuncin masu mutunci ya san haƙƙin masu haƙoƙi ya san bambanci tsakanin namiji da mace da iya inda shari'a ta iyakance alaƙar namiji da mace yana daga kyawawan dabi'u da za a koya ma yaro a tabbatar da yaro bai zama mai yin ƙarya ba ya zamanto yaro mai riƙe amana ne ya zamanto ba a ba yaro damar ya zamanto yana yin tsegumi ko yana zuwa yana yawan kulafuci ko kawo ƙara ko yawan faɗin an yi kaza ba a yi kaza ba da sauransu duk wannan wajibi ne a ɗora yaro da yarinya a kan irin wannan tarbiyya haka nan wajibi ne iyaye su tarbiyyantar da 'ya'yansu a kan abin da ya shafi kula da lafiyar jikinsu da kula da hankali da kula da tunaninsu kula da lafiyar jiki na nufin tsafta yana daga tarbiyya da ya zama wajibi a koya ma 'ya'ya tarbiyya da take da alaƙa da tsafta da kulawa da jiki kana bar yaro ba wanka ko kuma bai isa yin wanka da kanshi ba a ce je yi kar a bar yarinya ta taso da tunanin cewa za ta iya tsaka tsami in yamma ta yi ta wanke jiki ta ɗauraye kawai ta shafa mai ta shafa hoda shikenan alhali ba wanka ta yi ba kar a bar yaro ya zamanto ya shiga bayi ya fito ba a ce wanke hannunka da sabulu ba da zaran ya shiga bayi ya yi bayan gida ya fito to a ce ko ka wanke hannu a ko ma ka wanke hannunka ya zama akwai sabulu ko da mara kamshi ne da za a tanada a je a banɗaki in yaro ya yi amfani da banɗaki a ce ya wanke hannunsa ya taso akan wannan ya taso akan cewa ba zai ci abinci ba sai ya wanke hannu in kuma ya gama cin abinci ya wanke hannu in dai da hannu ya ci in ba da hannu ba ne da cokali ne to lalle ne a ɗora shi a kan tarbiyyar cewa wannan cokali sai an ɗaure ko da wankakke ne a ɗaure shi yana daga tsafta yana daga haƙiƙanin kula da jiki kada yaro zamanto ana kallonsa yana wasa yana tagi-tagi ba a hana shi wasa ba amma kada ya tagi-tagi in kuma ya yi yana dawowa a ce cire wannan kayan je ka wanke jikinka in ya iya in ba zai iya ba a ɗaure masa jiki ya zama an taso an ɗora shi a kan tarbiyyar kowane abu da zai yi ana buƙatar tsafta tsaftar jiki tsaftar tufafi tsaftar wurin da za a zauna ya zama in ya ga takarda bai ɗauke ba a ce wancan takardar ta waye ta wace wa kabar ma tishu ne ya share hanci ya yar a ce wa kabar ma je ka ɗauke ka kai dafi idan ya zamanto wani abu ne mai cutarwa kamar dutse ne aka gani ko batiri ne irin wanda ake sawa a rediyo ko makamancin wannan a ɗora shi akan duk abin da ya gani a inda bai dace ba ya ɗauka ya kai shi inda ya dace duk abin da ya gani mai cutarwa a ɗora shi akan ya kau da wannan abin ba dan kawai amfanin kansa ba har dan amfanin waɗanda ka iya zuwa su faɗa ma wannan abu ba sani ba wannan wajibi ne a babin tarbiyya a ɗora yara akan tarbiyyar kula da lafiyar jikinsu da kuma kula da hankalinsu duk abin da ke iya cutarwa bai daga gata bai daga birgewa iyaye mata su ga yara wai dan kasfi kuka sun ɗauki abin da zai cutar da su a basu wuka wani abu makami ko abu mai tsatsa wanda yake mai tsatsa ne ko ƙarfe ko kusa ko wani abu wanda zai iya cutarwa a bar yaro wai dan gudun kada ya kuka wai ana so ya shiru ana so a lallashe shi me zai ana ɗauko wani abu mai kyau a bashi madadin wannan ta yadda za a karɓa mara kyan ba ya daga tarbiyya a bar yaro yayi abin da zai iya cutuwa wannan kam ya saba wa kaida ta tarbiya ya saba wa manufofi na musulunci game da tarbiyyar yaya domin abin da ake so shine yaro ya taso mai kammalalle ya zama kammalalle a wajen tunaninsa a wajen hankalinsa a wajen kula da lafiyar jikinsa kamar yadda ake so ya taso bisa tarbiya dangane da imani da kuma ibada da sauran abubuwa waɗanda suka dace a tarbiyyar yaro a kansa haka ne yana daga abin da yake na tarbiya da ya kamata lalle ne a dora yara a kansu tun suna kanana tsarin zamantakewa zamanto yara sun san girman na gaba su ji tausayin na kasa su zama za su iya daukan nauyin na kasa da su tun suna yan kanana misali me keke tarbiya babba ya tafi makaranta ya bar karami saboda wai karamin yana bata mai lokaci ai kamata yayi ya tsaya ya jadirce wajen ganin karamin ya shirya sun tafi gaba daya ko kuma za su dawo makaranta su dawo a lokuta daban-daban musamman idan ba kai su ake a dauko su kuma ko kuma aike su makwabta ko gidan yan uwansu su tafi su dawo daban-daban kaga ba dora yaro akan daukan nauyi ba ba dora yaro akan sanin cewa shi ma akwai nauyi akan sa ba ko ba dora yarinya akan sanin akwai nauyi akan ta na wanda suke kafa da ita ba dole ne ya zama an tarbiyyantar da yara akan tsari na zamantakewa babba babba ne karami karami ne babba yana bukatan girmamawa karami yana bukatan tausayawa a dora yaro akan ba daidai bane idan an yi baki suna zauna a falo shi ma yazo ya zauna ya hakince akan kujera ko kuma an ba su abinci suna ci yazo ya zauna shi ma yana so su bashi ko an ba su ruwa ko an ba su lemun kwalba ko wani abin sha shi ma yazo yace ni ma a bani a dora yaro akan wannan mummunar dabi'a ce mummunar tada ce ba a kuma yadda ba kuma in yi haka a nuna masa ba daidai bane in kuma bai daina ba a ladabtar da shi gurgurdan yadda ya dace akan haka ne yana daga abin da ya kamata ya zamanto an dora yara akan su na tarbiya tun suna kanana ya zama su san bambancin namiji da mace namiji daban mace daban a wajen mu'amala akwai inda suke mu'amala akwai inda ba sa mu'amala sannan su kansu mazan akwai irin mu'amala da za su yi tsakaninsu akwai irin mu'amala da ba za su yi ba misali bayi daga cikin tarbiya yaran su kai shekara 5 zuwa 7 a ce su biyu su shiga bayi lokaci ɗaya tsirara wai su wanka ko kuma uwan ta ce duk ku shigo a gama ma wannan ai ma wannan wannan ba tarbiya bace bata tarbiya ce kuma hakan ya saba wa shari'ar musulunci ballanta na yaya mata a dora su akan irin wannan tunanin wannan ba daidai bane ballanta na a ce namiji da mace a shigar da su ban daki lokaci guda wai za a yi musu wanka wai dan ana kallon su kanana ne ko ko mace da ƴaƴanta za ta canza tufafi za ta yi kwalliya sai zama a gaban ƴaƴanta za ta yi ba tare da damuwa da cewa sun shekara 3 zuwa 5 sun fara sanin abubuwa ba wannan bata tarbiya ce kuma hakan ya saba manufa ta tarbiya a musulunci wajibi ne a dora yara akan sanin yadda haƙoƙin mu'amala suke wanda yake makwabci yana da haƙƙi wanda yake uba yana da haƙƙi wanda yake kawo yana da haƙƙi inna gugo tana da haƙƙi wanda suke yan aiki a gida suna da haƙoƙinsu wanda yake tsaron gida kamar mai gadi yana da haƙoƙinsa wanda yake tuka su a mota yana da haƙoƙinsa a dora su akan kowa da haƙƙinsa su san irin haƙƙin domin su kiyaye wannan wajibi ne matukar ana so a samu tarbiya a cikin al'umma to dole ne a dora yara akan irin wannan tunani din a nisanta su daga tunanin da yake akasin wannan wannan irin tsari na tarbiya wajibi ne da Allah ya dora akan iyaye kuma ya dora ta akan malamai ya dora ta akan al'umma musamman ma shugabanni a cikin al'umma din wanda za su iya bada umarni ko su yi hani ko su sa wasu dokoki da zai bada tsaro ga al'umma ya tabbatar da tarbiya a cikin ta Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci iyaye maza da mata akan su kula da haƙoƙin tarbiya kasancewa su waɗannan ƴaƴa da aka ba su ni'ima ce kuma amana ce akwai waɗanda suke ba su da ƴaƴa akwai waɗanda inda akwai kasuwar da ake sai da ƴaƴa a sayo kuma zama naka ƴaƴanka ne hukuncin su ɗaya da waɗanda ka haifa ai idan ana kashe naira biliyan daya ai za su je su kashe don su samu ayyuka amma Allah bai ba su ba domin haka Allah ya tsara waye ga alluman ya sha'u aqima yana barin wanda yaso ba ta haihuwa sai zama ba za ta haihu ba kwata kwata duk dubarbaru ba za ta haihu ba wato kuma za ta dauki lokaci wata shekara 15 ba ta haihu ba kuma zo ta haihu wata shekara 20 da haure ba ta haihu ba kuma zo ta haihu wata shekara 25 ba ta haihu ba kuma Allah ya sa zo ta haihu wata kuma farko ranan farko da aka tare da ita ranan za ta samu ciki daga nan kuma bayan wata 6 sai bayan wata 9 sai haihuwa ashe kenan wannan haihuwar ni'ima ce da Allah yake bada ta ga wanda yaso ƴaƴa kyauta ne kuma Allah ne ya bada su kuma ba sai da su ake ba kuma babu wata dabara da zaka yi ka samu su in ba Allah ya so ba kuma ba dan kin fi wata bace ba dan kun fi wasu bane Allah ya ba su mai shi mai umbar susa mawadaci babban mutum sai zama bai da yaya sai kuma talakan talaka wanda bai da komai yadda ma zai wayu ma aiki ne gare shi sai kuma Allah ya ta bashi ayyuka wannan ke wanda ce a sha'an amali ne na Allah kuma kyauta ce da Allah yake raba ta yadda yake to amma kuma a yayin da take kyauta ita wannan haihuwa din to kuma ƴaƴan su amana ce kowa ko ya san amana ainihin ana rike ta don in baka rike amana ka bada ta yadda take ba to ko ralle ne amana nan za a yi tambaya kanta ƴaƴa tabbas amana ne akan iyayen su Allah ya bada su a matsayin amana dole a kula da su idan ba a kula da su ba to a ranar kiyama Allah zai tambaya akan su shi yasa ma don shiryarwa ga iyaye Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni gare su dangane da ƴaƴan su cewa su kula da ƴaƴan nasu su kula da tarbiyyar su su kiyaye haƙoƙin su su masu tarbiyya yadda ta dace Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu tahrim aya ta 6 Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا كون دسك إيماني كتارا كاونانكو دنا إيالنكو دقا وتوتا ودى مكام شنتا تيتر كوكا ننزر كوكا سند عكي ساوا أهورا تدشي ba abin da muka sani ne na gas ko petrol ko kananzur ko makamancin wannan ba mutane ne da kuma duwatsu sune makamashin ta sune itacen da ake sa a hura ta dashi da sune ake balbalata kenan ashe idan ya zamanto mutum bai tsara kansa da na iyalinsa ba idan ya zama iyaye ba su kiyaye Allah sun tsara kansu da ƴaƴan su daga irin wannan wuta ba to akwai hadari kware da gaske a wannan wuta kuma Allah ya gaya mana yadda tsarin ta yake alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun akan wannan wuta akwai masu tsaro daga mala'iku wanda su wayannan mala'iku din ghilazun masu girman gaske ne shidadun masu tsananin ƙarfi la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa sabawa Allah umarninsa abinda yake shi kawai suke aikatawa malamai sun yi magana game da abin da ake nufi da tsara kawuna da na iyali daga ainihin wannan wuta yaya mutum zai tsara iyalinsa daga wannan wuta da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi daga cikin waɗanda aka ruwaito bayani daga gare su dangane da ma'anar ku anfusakum wa ahlikum nara akwai al-imamu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na uku ibn Kathir a cikin tafsirinsa ya rawaito ko ya rubuta cewa an rawaito daga Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu yace dangane da ma'anar ku anfusakum wa ahlikum nara yace ma'ana Allah yace allimuhum wa adibuhum ku ilmantar da ƴaƴanku kuma ku tarbiyyantar da su ku ilmantar da su kuma ku tarbiyyantar da su hakanan Qatada ɗaya daga cikin manyan almajiran Abdullahi dan Mas'ud kuma almajirin Abdullahi dan Abbas tabi'i jalil shi ma an ruwaito ya ce kamar yadda yazo cikin tafsirin Ibn Kathir abinda ake nufi da ku anfusakum wa ahlikum nara shine ta'muruhum bi ta'ati Allah ku umarci ƴaƴanku da yiwa Allah da'a duk abinda Allah ya umarni da shi to ku umarci ƴaƴanku da su wa Allah da'a su masa biyayya akan wannan watanahum an ma'asiyati Allah kuma ku hana ƴaƴanku sabawa Allah wa an taquma alaihim bi amri Allah kuma ku tsayu da al'amarin Allah umarnin Allah game da ƴaƴan naku ta hanyar tabbatar da cewa kun ba su kariya a hankalinsu kun ba su kariya a lafiyarsu kun ba su kariya a tunaninsu kun ba su kariya a aqidarsu kun ba su kariya a mu'amalolinsu kun ba su kariya a suluk ɗinsu kun ba su kariya a yadda za su yi rayuwa gaba daya ta bautar Allah ta yadda zai zama kun tsare su daga tuba-tuban shaydan kun dora su akan abin da yake yardar da Allah kuma Allah din yake so wannan shine abinda ku anfusakum mu'alikum nara ya kunsa inji malam Qatada rahimahullahu ta'ala wa tusaiduhum alayhi kuma ku taimaka musu wajen bin Allah din duk wani al'amari na Allah duk wani umarni na Allah in kun ce su yi to ku taimaka musu wajen zartar da wannan umarni misali ba za a ce ma yaro gashi kai sallah ba ba kuma koya mishi ba lalle ne a ce zo kai alwala in gani ya kamata uwa ta samu lokacin da za ta ga ƴaƴanta na alwala ko ta ce lissufanta min yadda ake alwala ko yi man alwala ko da ba ruwan yi man alwala in gani ya ake alwala yi man bayani daga yayi in yayi kuskure tace ba haka bane kaza ne nan ake farawa kafin nan nan ana kai shi hauri kaza nan sau kaza ake nan sau kaza ake ya zama an dora shi akan wannan an dora yarinya mace akan wannan ta yadda zai zama tunanin ya taso akan dan faruwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa idza ra'aita lillahi ma'asiya idan kaga sun sabawa Allah sun sabawa Allah to zajartahum anha ka hana su ka tsawatar da su game da sabawa Allah sun yi ƙarya ƙarya kuma ai ƙarya ba kyau baki san cewa Allah ya ba ya hana ƙarya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ƙarya ba ai mai ƙarya ai yana sabawa Allah kina so yanzu a lahira Allah ya miki azaba akan wannan ba ka ce a ce to ki daina faɗin ƙarya aga an tsawatar ko kuma aka bata wani abu ta rage ko ta boye alama ta ha'inci a tsawatar da ita an nuna mata ba daidai bane ko kuma ta bigi wani da zalunci kaninta ne ta buge shi da zalunci ko kuma ta yi rashin kunya ga wanta ko yarta a tsawatar an nuna ba daidai bane domin hakan sabawa Allah ne saboda haka sai a dora ta akan tunanin hakan ya saba domin ta taso akan wannan saban Allah ne ba a kuma yadda shi ba الحسن البصري شي ما وني تابعي ني بابا ارويتو yana bayani game da ma'anar ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsara kawunan ku da na iyalin ku daga wata wuta wannan tsara kawunan naku da na iyalin naku الحسن البصري ارويتو yana cewa muruhum bi ta'ati Allah wa allimuhum alkhaira ku umarce su da yi wa Allah da'a kuma ku karantar da su alkhairi menene alkhairi imani da Allah menene alkhairi imani da dukkan bangarorin imani yadda da akwai Allah kuma yana ganin abinda duk mutum yake yi ba abinda yake boyuwa ga Allah wanda ya boye sabawa Allah Allah ya sani wanda ya mu Allah biyayya Allah ya sani ka bautawa Allah kamar kana ganin shi dan in baka ganin Allah shi Allah yana ganin ka me alkhairi san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake tabbatuwa ta hanyar yi masa da'a ta hanyar yi masa biyayya ta hanyar kiyaye haƙoƙinsa ta hanyar maida shi abun koyi a cikin dukkan abubuwa ta hanyar nisantar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana menene alkhairi shine dora yara akan bautar Allah san yin sallah yin azumi yin sadaka yin kyauta nisantar saban Allah nisantar cutarwa ga wasu nisantan zalunci ko ƙarya ko ha'inci da cin amana da sauransu menene alkhairi dora yara akan kamun kai da sanin kishin kai da sanin mutuncin jama'a da sanin girman na gaba da tausayin na ƙasa mai rauni da taimakawa wanda ke buƙatar taimako menene alkhairi shine dora yara akan kyautata mu'amala da dukkan waɗanda mu'amala ta haɗa su da su menene alkhairi dora yara akan nisantan saban Allah da kyamar saban Allah din nisantan duk abin da Allah yake fushi da shi kuma baya su menene alkhairi dora yaro akan kishin zucci kokarin yima kansa abu ba sai ya dogara da wani ba menene alkhairi shine dora yarinya akan tunani kyakkyawa game da nan gaba in ta girma akwai ayyuka da dawainiya da kalubale akan ta za ta zama uwa saboda haka dora ta akan yanda ake tarbiya za ta zama matar wani a dora ta akan yadda ake zamantakewar aure za ta zamanto wato malama ga wasunta ƴaƴanta kenan domin ita ce malamar farko da dole kowa sai ya shiga makarantarta kafin ya zama ya shiga makarantar malam wani a makaranta a dora ta akan yadda ake tarbiyyar ƴaƴa da yadda ake kula da su da haƙoƙin su tun da ta fara tasawa haka ya kamata a dora ta akan wannan a dora ta akan ɗawainiya da abubuwa na gida ta zamanto ta iya shara ta iya wanke-wanke ta iya wasu abubuwa dun na gida a koya mata girke-girke ko da ma za a biya kuɗi ne a je a kai ta inda ake koyo domin wannan na daga cikin manya-manyan matsalolin da ƴan mata a wannan zamani suke samu ga sun taso kamar wai an musu gata amma ba a koya musu komai ba yadda ake zama a gidan aure ba su iya ba saboda wai gatanci suna da hali iyayensu ba su suke girki ba ƴan girki ƴan aiki ne suke yi saboda haka wannan yarinya ko yanka albasa ba su iya ba ko tsige ganye tsinke alayyahu ba su iya ba kuma suna da yawa yanzu za ku iya ganin kamar ba haka ba amma ku ɗin nan kun san akwai wannan akwai yara da yawa da ba su iya abinci ba akwai wanda na sani ya faru kamar shekara 15 da ya wuce a ainihin ɗaya daga cikin jihohin arewa ba sai na ambaci jihar ba ya zamanto yara ne guda biyu sun isa aure an sa rana saura sati uku a ɗaura musu aure sai iyayen mata suka yi ta maza suka samu uban suka ce masa alhaji wallahi aka yi ma yaran nan aure ne sati uku za a ji kunya domin ba su iya girki ba ko indomi ba za su iya girka shi da kyau ba sai uban ya kama faɗa ya aka yi haka wannan sakaci irin naku kutsiyanku kenan mata suka ce a sun suna ƙanana ka hana idan sun zo muna aiki a kitchen sai ka ce ziyartile su ne idan sun zo ƴan aiki na aiki muka ce ziyarta taya su don su ga yadda ake yi sai kai ta faɗa ina amfanin kuɗin da ke kashewa ana biyan ƴan aiki saboda haka sun taso ba su iya komai ba ɗan indomin da za su iya dafawa shi ma ba lallai su dafa shi yadda mijin zai ji daɗi ba kuma in bai cin indomi ba tilas ta sa aka kira ƴan uwan ko wakilan wannan miji waɗannan mazaje da za a aura musu da za su yi auren aka ba su haƙuri cewa akwai waɗansu ƴan matsaloli ba a gama shirye-shirye ba da Allah za a ɗan ɗaga su yi haƙuri ba wulaƙanci ba ne ba kaza ba sai da aka ƙara wata biyu aka je aka kai su makarantar koyon girki amma ya kamata a samu wannan an kiyaye haƙƙin tarbiyya an cutar da waɗannan yara kuma in suna da hankali za su riƙa ganin cewa an zalunce su domin a wata biyu girki ne za su iya akwai abubuwan da ba za su iya ba saboda haka za su koyi mai sauƙi ne wanda bai da wahala kuma irin wannan watakila za ta yi ma girman kai nan gaba ba za ta riƙa zuwa gidajen ƙawaye da gidajen makwabta ta koyo ba domin an cutar da ita ba a ɗora ta akan abin da za ta iya ba to ai kaga ba a koya mata alkhairi ba kenan koya mata alkhairi a koya mata ɗawainiyar gida tun tana ƙarama ta riƙa goye ƙanwanta da ƙaninta a riƙa ɗora mata a sa majanya a ɗaure ta saba an aike ta makwabta ta je da ƙanwanta a baya ta saba ɗawainiya ce nan gaba za ta yi dole a koya mata shi ta fara tasawa ta kai shekara 10 a ce mata ta je ta cuɗa ɗan ƙaninta ɗan shekara 3 ko 4 je ki mishi wanka sai fata-fatan da kyau ba kyau dai ta fara sabawa a ce je ki tsinke min kaza haɗa min kaza a ainihin kitchen zo ki tankaɗa kaza rage kaza tsince kaza ta saba da wannan shara ta saba ba ƴar aiki za ta yi ba ko ƴar aiki za ta yi tsaukar gida cikin ɗaki da falo ita ta yi in ya so mai ƴar aiki ta zo ta goge ta gyara wannan shine abin da ya kamata a koya musu idan ba a koya musu ba an cutar da su kuma za su taso ba san komai ba kuma duk wanda zai aure in dai ba zai aure ta kawai dan dukiyar gidansu bane ai ba zai auri mace ko da babanta yana tafiya kudi na zazzagowa a jikinsa ai ba zai aure ta ba ta iya abinci ba ba zai aure ba ta iya gyaran gado ba ba zai aure ta ba ta iya kula da gida ba ta tsara gida ta tsaftace gida sannan yace ya aure mace wanda yake jin dadin zama da ita ba zai taba yiwa ba saboda wadannan abubuwa ne wadanda dukiya ba ta ba da su hali ne iyawa ne kwarewa ce hibra ce mamarasa ce yau da gobe hulda ce take sa iya me alkhairi shine a koya musu sanin cewa akwai fa lahira kuma duk abinda mutun yayi fa zai mutu kuma ran lahira za a aine masa hisabi shine alkhairin da al-Hasan al-Basri ke nufin a koya ma yara a matsayin ku anfusakum wa ahlikum nara manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna matsayin ku kuma ta iyaye a wajen tarbiya ya nuna cewa kuna da wajibi akan ku ku yi ma yaya tarbiya a cikin hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bayani game da wajibi ko kuma haƙƙin kowa ko shugabancin da aka ba kowa ku mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa dangane da ku wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu mace matar gida matar aure shugaba ce mai kulawa ce mai kiyo ce akan ainihin gidan mijinta da ƴaƴan shi ƴaƴan ne ta haifa ko bai ta haife su ba ƴaƴan shi wajibi ne ta kula da su ta yi musu tarbiyya ta kula da al'amarin gidan ta tsara gidan ta kyautata al'amuran gidan ta zama mai tattali domin kamar yadda mukan gayawa mata shi namiji shugaba ne gaba ɗaya a gidansa kowa karkashin sa yake da matar auren da ƴaƴan da kowa da kowa da gidan amma rawar da yake takawa kamar rawa ce ta matsayin chairman na company kowa yana girmama shi a matsayin shine oga gaba daya amma chairman ba shi ke gudanar da abubuwa ba ko ba haka ba akwai wani wanda za a dauka a matsayin ko manager ko kuma managing director ko general manager shine wanda yake da haƙƙin gudanarwa na yau da kullum shi chairman zai ce a bada tsari ai tsari ko yazo ya kawo tsarin amma wa zai zartar da tsarin wannan manager zai zartar to ita mace ita ce manager shi yasa namiji akwai iya abin da zai iya yi idan aka samu manager ba tsayayye ba ba mai kula ba ba mai jajircewa ba duk yadda chairman yake da kokari company ba zai tafi ba don haka duk zafin namiji duk kokarin sa duk san shi da Allah duk kiyaye dokokin Allah duk yadda yake zuwa wurin wa'azi da wurin karatu da taimakon addu'a addini da yin da'awa matukar gidansa akwai matsala a cikin wannan gidar manajan gidan managing director ta gidan wato matarsa kenan ko matansa in akwai matsala anan to komai nasa sai ya rikici ba abinda zai gyara shi yasa sai ku ta hakuri ku iyayen mu mata za ga kullum mun tashi kuma ke fara zargi in an samu tabar da tarbiya idan abu yayi kyau ba a tunawa da guko in kuma abu ya lalace ko ake fara ambatawa ko to adalci shine idan yayi kyau ku za a fara ambatawa idan ya lalace za a ambace ku domin ku ne kuka fi kowa zama da yaran ku kuka fi kowa kula da su tun daga lokacin da suke mahaifar ku har zuwa lokacin da kuka haife su har suka fara fita waje kudin ne dai ba wasu ba kudin ne ba wasu ba shi yasa matsayin ku babba ne wanda yake ganin ba ku da matsayi to ko shakka babu bai muku adalci ba haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da al-Imam an-Nasa'i ya rawaito kullu nafsin min bani adam sayyidu kowane rai na dan adam shugaba ne kowa akwai irin shugabancin da aka bashi akwai matakai mabambanta na shugabanci saboda haka ba sai wanda yake da babban matsayi a office ba ko wanda yake da matsayi a siyasance ko wanda yake da matsayi a gwamnatance a'a kowa yana da nau'in shugabancin da aka bashi a kowane irin mataki kuma akwai irin wannan shugabanci gurgudu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace farrajulu sayyidu ahlihi wal mar'atu sayyidatu baitiha namiji shugaba ne ga gidansa gaba daya mace kuma shugaba ce a ainihin cikin gidan mijinta saboda haka shi namiji shine shugaban iyalinsa gaba daya. To a cikin gidan kuma mace ita ce shugaba a gidan, ita ce take gudanarwa, saboda shi sai dai ya tsara abin da za a yi, amma wa zai zartar da abin da za a yi? Matar ce za ta zartar da abin da za a yi. Shi kenan, kun ga kenan, mata suna da babban gudunmuwa da za su bada a wajen abin da ya shafi tarbiyya. Tarbiyya tana samuwa ne idan an kula da wurare guda uku. Akwai sauran wurare, amma waɗannan wurare uku su suka fi tasiri a ainihin abin da ya shafi tarbiyya. Wuri na farko gida, a gidan nan kuma musamman wajen iyaye mata. Domin kuwa ita uwa makaranta ce wadda babu wani ɗa da aka haife shi a doron ƙasa face ya bi ta wannan makarantar. Ko da irin iyayen nan wanda tun ɗa yana ciki ake zuwa a yi mai rajista a makarantar boko, ko irin waɗannan iyayen kafin dai ya kai a kai shi makarantar bokon sai da ya bi makarantar uwan, saboda dai ba za a haife shi nan da aka haife shi ya tafi makarantar ba, dole dai sai ya kai shekara biyu ko shekara uku ko shekara ɗaya kafin a kai shi waccan makarantar. To wannan lokacin da ya ɗauka ba shi makarantar, makarantar wa yake? Makarantar mahaifiyarsa. Saboda haka ita ce malama ta farko a doron ƙasa da za ta koyar da kowane irin ɗa. Shi yasa duk wanda ke ganin mace ba ta da aiki ko mace ba ta da muhimmanci ko mace ba ta da kima, to wannan ya kuskure wa fahimtar rayuwa gaba ɗayanta. Ba shi yasa ake cewa al'ummu madarasatun idza a'adattaha a'adatta sha'iban ko sha'aban tayyibal aratiba. Al'ummu ustadul asatizatil ula shagalat ma'afiruhum madal afaqi. Cewa ita mace uwa makaranta ce wadda in ka kyautace ta, ka kyautata wannan makarantar, ka tattali wannan makaranta din, to zai zama ka tattali al'umma gaba ɗayanta, ka tattali al'umma gaba ɗayanta wadda za ta zamanto mai asali, mai tsatso, mai wato jijiya, wadda take mai kyan gaske. Al'ummu ustazul asatizatil ula, uwa ita ce malamar malamai, malamar malamai. Saboda duk wanda ya zama malami, kowaye shi, kowaye komai matsayin malintarsa, sai da mahaifiyarsa ta karantar da shi. Saboda haka ita ce malamar malamai. Shagalat ma'asiruhum madal afaqi. Waɗannan malaman wanda za ka ga tasirinsu ya kai ko ina, tasirinsu ya yaɗu ya yi komai ya fansama ko ina ana jinsu. Idan ka zo ka bibiya sai ka iska cewa mahaifiyarsu dai ita ce wata fara tasiri a kansu, wanda wannan tasirin ya shagaltar da su akan neman ilimi da neman alkhairi har suka zama abin da suka zama duniya ta san su. Saboda haka idan ana neman malamin malamai, to mace uwa ita ce malamar malamai. Kunga wannan yana nuna irin yadda gida ke da tasiri kenan. Domin kuwa ai ita ce take zaune a gida, ita tafi zaman gida ko da tana fita ta je wurin aiki ko tana fita ta je makaranta ko ta je wajen sana'a ko, amma dai in ka duba adadin awoyin da take a gida ya fi na mijin, ya fi na uba. Saboda haka ita ce asali a cikin gida ɗin. Shi kuma yaro, kamar yadda Abu Hamid al-Ghazali ya faɗa, wanda ya zo a tafsirin Baghawi Ma'alim at-Tanzil, shi yadda Allah ta'ala ya kaddara al'amarin yaro, yaro amana ne a wajen iyayensa. Zuciyar yaro a lokacin da aka haife shi tsarkakakkiya ce, fiyas take kalkal, ba abin da ya cuɗanye ta, ba wani abu na tabo, babu wani abu na zane, babu wani abu wanda ya caɓe ta ko kuma ya cuɗanye ta mara kyau. Abin da kika sa ma ƴaƴanki a zuciya shi ke tasiri a kansu. dan kin sa musu alkhairi za su taso masu alkhairi in kin sa musu kwadayin abun duniya za su taso masu kwadayin abun duniya in kin sa musu tunani na rashin girmamawa ga mutane za su taso ba su girmama mutane idan kin dora su a tunanin rashin tsoron Allah rashin rikon amana fadin ƙarya da rashin kiyaye alƙawari da rashin bautar Allah haka za su taso har sai sun girma in Allah ya so su da shari'a sai zama sun shiryu su gane cewa ashe mahaifiyarsu ta cuce su amma abinda kika sa su akai akan shi suke tasowa abinda kika dora su akai shine sukan taso akan sa kuma shine yake tasiri akan su iyaye mata suna da matsayi mai girma a cikin harkar tarbiyya wannan matsayin nasu yana bayyana ne cikin abubuwa guda hudu abu na farko tasirin gida a wajen tarbiyya ita kuma uwa ita ce shugaba a cikin gidan ita ce mai gudanar da abubuwa a cikin gidan ita fi zama da yara a cikin gidan wannan ke nuna cewa idan uwa ta zama ta kirki mai tarbiyya to insha Allah ƴaƴanta za su tasirantu da kirkin ta tarbiyyanta za su zama masu tarbiyya idan uwa ta sakaci wajen tarbiyya to ƴaƴa ma za su samu kansu a cikin rashin tarbiyya abu na biyu da ke nuna matsayin mahaifiya a wajen tarbiyyar ƴaƴa shine tasirin ɗabi'u da halayen uwa akan ƴaƴa tun ƴaƴan na cikin mahaifa dukkan bincike yanzu ya gano bincike na masana halittar ɗan adam da bincike na masana halayyar ɗan adam da bincike na masana yanayin mu'amaloli da rayuwa ta ɗan adam duk waɗannan fannoni guda uku wato abinda ya shafi kamar likitoci kenan wanda suke da ƙwarewa a fannin ciki embryologist kenan da wanda suke da ƙwarewa a fannin yara halayen yara da cututtukansu da walwalansu wanda suke harkar wato pediatrician kenan da kuma wanda suke sun san halayyar ɗan adam bayan ya taso wato ƴan ainihin psychology kenan psychologist kenan da wanda suke kula da tarbiyyar yaro da marahil na yaro mataki-mataki na rayuwa da ilimi wato educationist kenan da wanda suka san halayya ta halittar ɗan adam da yadda yake ainihin numu ɗinsa tashinsa daga yanayi na halitta zuwa yanayi na halitta wato anatomist kenan dukkansu sun yi ittifaki cewa yaro yana tasirantuwa da uwa tun yana ciki shi yasa akwai amana a kan mace in tana da ciki maganganun da za ta riƙa yi su zama masu kyau ne don ɗanta yana koyo tun yana ciki mu'amalar da za ta riƙa yi zama masu kyau ne wuraren da za ta riƙa zuwa ta zama tana zuwa wuraren da suka dace ne domin ɗan yana tasirantuwa da wannan halin dukkan bincike ya gano iyaye mata masu shaye-shaye ƴaƴansu da yawa sukan taso a wannan ko da ba su shaye-shaye ba tasirin shaye-shayen yakan bayyana kamar iyayen da ke shan hodar amfani da hodar cocaine ko wiwi ko taba sigari ko makamancinsu ina nufin iyaye mata to ƴaƴan tasirin wannan yana bayyana a gare su a lafiyarsu a halinsu a ɗabi'unsu idan mutum mai yawan ashariya ce zagi kamar ba magujiya in yi zama halinka kenan to ƴaƴan sukan tasirantu saboda haka zagi bai damunsu ko da sun girma ko da Allah ya tsare harashensu saboda sun yi karatu sun san laifi ne amma saboda yawan zage-zage da ashariya da tsinuwa da mahaifiyarsu ke yi lokacin da suke cikinta to wannan sai ya tasirantu a kansu in tana zuwa gidajen boka gidan bokaye tana zuwa wurin bokaye ko wurin masu gobe da nisa ko masu ba da sa'a ko duk wannan sai ya tasiri ga ƴaƴan wannan yasa ba za ka cire uwa ba a wajen laifi idan tarbiyya ta lalace ba zai a cire ku ba fa yadda za a yi domin tasirin ku ya fi na uba domin tun gabanin uba ya fara bada gudunmawa a wajen tarbiyya duk da cewa shi yana bada gudunmawa tun wajen auren ma ƴaƴansa uwa to amma in tsautsayi ma ya uku dai ba a samu wata dace ba ko kuma an ma samu wata dace amma sai ita uwar ta yi sakaci tunda take goye da cikin wannan da to tun daga nan an samu matsala ta ina za ku kubuta idan yaya suka lalace ta ina za ku kubuta ya kuma Allah zai kyale ku a lahira in ya zaman to ba ku tsaya tsayin daka wajen ganin yara sun samu tarbiya ba da haka dabi'un uwa da halayenta da yanayinta in mai daura gela ne a sha ainihin dambe da ita da miji tunda har yanzu akwai matan da ke ma dambe da mazajen su ko kuma su biyu ne a wajen mijin saboda haka akan sha dambe da ita da abokiyar zaman to idan irin wannan ne kuma tana da ciki dan yana gani yana ji yadda take ainihin dambe take naushi take kokuwa a tada ta takada yana ji saboda haka shi ma zai taso da irin wannan halin na fushi da fusata da rashin hakuri idan tana fadin bakaken maganganu ga mijin da yayi magana ta taba masa zance tun dan yana ciki yana fahimta ba Allah ta'ala ta hikimar sa yana bada dama sako ya isa ga wannan cikin dan wannan fetus din wannan jaririn da ke cikin ciki yana jin abubuwa yana fahimtar abubuwa wasu ma sun ce yana ganin abubuwa saboda haka inda ta je ta taka yana gani ya san uwarsa tun yana ciki take zuwa wajen boka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un girma ya fadi ya san tun yana ciki uwarsa take satan ma baban shi kudi ya san ya san tun yana ciki uwarsa take gulma ta je gidan kawa a kulla wancan a kwanta wancan a tukka wancan ya sani yana ji al'amarin Allah Allah hakimu to wannan tasirin da uwa take da shi yasa ainihin gudunmuwar ta ko matsayinta a wajen tarbiya ba matsayi ne da ma zai iya misaltuwa ba abu na uku da ke nuna matsayin uwa a wajen tarbiya shine alaƙar uwa da ƴaƴa a lokacin da suke ƙanana ana haihuwansa za ta ba shi nono in dai ba yan ainihin baby friendly ba za ta ba shi nono ya fara sha tun daga nan kila ma ba ta da lafiya amma dai haka nan za ta daure ta ba shi nonon ya ja tun ma yana fata ba ma ruwan nonon har ruwan nonon ya zo a haka za su ci gaba ta yaye shi bayan ta yi ta goyon shi ita za ta koya mai zama ita za ta koya mai rarrafe ita za abubuwa iri-iri duk inda ya je da wajen uwarsa ne akwai lokacin da uban zai zo ya miƙo hannu mai noki uwarsa yake so idan ma yana hannun uban yana ganin uwarsa ya tsandara ihu sai an ba da shi ga uwarsa to wannan dadewan da shakuwar da kaunar da haduwar da dadewan tare yana nuna irin matsayin da uwa take da shi a wajen tarbiya wanda idan ya zama an yi sakaci a bangaren uwa to abubuwa da yawa za su lalace abu na hudu da ke nuna matsayin uwa a wajen tarbiyyar ƴaƴa shine irin alaƙar da uwa ke da shi da ƴaƴanta mata za ka ga ƴaƴa mata in sun kai wasu wani nau'in shekaru sai ya zama kawa ga uwan za a rika zauna ana kulle-kulle ana kwance-kwance sai ya zama idan uban ma ya shigo zai shiru ka zo ka tarar suna magana kana shigowa wai mai yanzu maganar ma ba da kai ake ba kai ba a yayinka uwar ce shiru ce mursisi yar ce shiru ce mursisi ba za ma ka ji abin da ake kuskus ba wai yanzu kai ka zama bare daga ita sai uwarta ana tattaunawa kenan ana maganar masoyinta kenan ana maganar kaza kenan saboda haka uban ma ba a yarda ya ji ba to irin wannan shakuwa da irin wannan alaka in aka ce an samu matsalar tarbiyya daga wanda ya kamata ta bada wannan tarbiyyar uwa anya ba za a samu matsala cikin al'umma ba dole a samu matsala to da yawa duk yadda ainihin wato uwa take akan kai matakin da akwai abin da ya ba za ta iya faɗa ma ubanta ba dole sai dai uwar kudin makaranta ma an ce za a koro su uwar za ta gaya ba ta gaya ma uban ba za ta iya gaya ma uban ba wani lokaci ma za a ga har ƴaƴa maza ma na da wannan har ma iyaye mata za ka ce ku je ku gaya ma babanku mana ya mu dai mama ke gaya musu ba saboda sakin jiki domin an riga an saba an shaku an zama daya musamman ma aka samu yar zantsebiya ce ita kuma wa'ar da kulkushiya ce sai ya ga cewa wani ma ya ganta zai ce kanwa ki ce an zama kawa shi yasa akan ce duk macen da ta yi aure wanda ta fara yi wa zama ya mace ce to ta haifi kawarta kawai ta haifi kawa inda ita ce ita ta fara kawa kawai ta haifa saboda ana shekara 15 da wannan haihuwan shikenan ƴan ita ma ta zo tana neman ta kafada da uwar sai ma wani rika tunanin ma kanwata ce musamman idan uwar mai dan sanwan jiki ne ba mai girma ba kuma akai da take ita yar zabgeggiya ce akwai da dama wanda suka jera da ƴaƴan su za a rika tunanin kankannin su ba ƴaƴan su bane to irin wannan shakuwa da sakin jiki da sauran abubuwa har ma wasu abubuwa na sirri wanda yake uwan ma kini da kamata ba ki ba amma sai fada ma yar to wannan shakuwa da take da shi da yarta da irin sakin jiki da ƴaƴan mata ke da shi ga iyayen su mata in ya zamanto ba a girmama uwa an ba ta muhimmanci a janibin tarbiya ba anya za a wanye lafiya ba za a wanye lafiya ba to tunda wannan shine matsayin ku a cikin al'amuran tarbiya to ya kamata mu san gudun wanda ya kamata ku ba ƴaƴa a wajen tarbiyyar su abu na farko shine kowace mace ta rika jin cewa lalle fa akwai nauyi akan ta na tarbiyyar yayanta wannan ya zama ya shiga jikinta ya zama jini da tsoka ya zama kashi da tsoka ya zama jini da ruwa a jikinta ta rika jin lalle akwai masuliya tana da responsibility na tarbiyyantar da yaya aiki ne na farko akan ta aikin farko shine tarbiyyantar da yaya bayan ta sawar ma miji uban ƴaƴan kenan sukuni da walwala ya zama wannan tana jin sa aiki ne akan ta wajibi ne abu na biyu samar da tsari a cikin gida in dai mace tana so ta bada gudunmuwar ta yadda ya kamata wajen tarbiya dole ne gidan ta mai tsari lokacin wanke-wanke lokacin shara ya zama an tsara su kuma kowa ga aikin da zai yi sannan akwai lokacin da yake ba ya cikin tsari amma abu na iya tasowa misali shara ana yi sau biyu ko sau uku amma kuma sai wuri ya datti ba za a ce sai lokacin da aka aje za a yi ba za a ce ɗauko shi tsintsiya ki share misali ya zama akwai tsari cin abinci akwai tsari wanka yana da tsari lokacin sallah an tsara duk lokaci in yayi za a san lokacin sallah za a yi zikirori addu'o'i lokacin bacci lokacin tashi bacci komai ya zama yana da tsari idan mace ta zama ba ta da tsari to gida ya lalace duk tsarin miji aikin banza ne in dai mace ba ta da tsari to shikenan abu zai lalace amma idan mace ta zama tana da tsari kuma ta tsara gida kowane abu ta aje shi a inda ya dace to komai zai kyau yana daga kurakurai da ake samu daga mata kwarai da gaske a wajen tarbiya rashin tsara abubuwa sai ya zamanto mace ta san inda za ta ɗauko abu amma ba ta san inda za ta mai da shi ba wuka in an tashi an san a kicin yake za a je kicin a ɗauko amma yadda aka yi amfani nan za a bar shi sai ka ita yara kawai sun zo suna wasa da shi in tana da tsari da ta ɗauko ta amfani da shi za ta maida in wani yaro ne ya ɗauko ko jariya kin san inda kika ɗauko amma ba kin za ki maida ba maza ki maida inda kika ɗauko an tsora yarinya akan tsari an tsora yaro akan tsari ba za a aje abu inda bai dace ba ballanta naka je ga guntun kashi a cikin pampers akan gadan miji ballanta naka je ga burodi busasshe akan gadan miji sai irin wannan abin tsaya zaka ga mata wasu suna sakaci da shi ba abin da ya dame ta a ba danka bane shi yayi to me ya tsari a ciki ai babu tsari ko kuma yaro a lokacin da uba yake gaggawa ya shirya ya tafi wurin aiki ko wajen sana'a a lokacin ne za a ce ana so a amfani da bayin kuma bayin kwara ɗaya ne kila a gidan a lokacin ne za a ce a yara za a yi musu wanka ba sai da za a tsara ba lumidi lokacinsa daban ƴaƴa lokacinsa da kowa to in dai ba a taso da wannan tsarin ba tarbiya ba za su samu ba ana buƙatar a yi tsari yaro ya zama ya san lokacin wasa ya san lokacin karatu ya san lokacin bacci ya san lokacin tashi bacci komai yana da tsarinsa ba ta kar a bar yara su wasa ba ko a gida ko a wajen gida matukar an amintu da ainihin ba wata matsala za ta same su sun fita domin rashin wasa yana da illa a kwakwalwa duk yaron da aka hana shi wasa in ba a yi sa abu ta zama da kiki dole a bashi dama ya wasa lokacin karatu daban lokacin wasa daban illa iyaka wasan a tabbatar da ba mugun wasa ne zai cutar ba ko zai sa a yi rauni ba kuma ana wasa da yaran da ba su dace a yi da su ba ne wannan kawai shi ne lokacin kallo daban iyakantacce ba kawai za a ce shi kenan ba kowane lokaci ma na kallo ne dole ya zama akwai tsari kuma me za a kalla kuma yaushe za a kalla kuma zuwa yaushe in ya zama uwa tana so ta ba da gudunmuwar da ta dace wajen tarbiya to sai taimaka gidanta tsari sai ta tsara abubuwa a cikin gidanta ta samar da tsari kowane abu yana da lokacinsa da tsarinsa abu na uku da za ta yi wajen ba da gudunmuwa ko gudunmuwar mace ta uku a wajen tarbiya shine kokarin ƙara fahimtar hanyoyin da suka fi dacewa wajen tarbiya za ta tsaya iya abinda ta sani a gidansu ba kafin ta aure yanzu haka din nan ko anan cikin ku nan akwai wadda tun da ta yi aure shekara goma ba ta taɓa sauraron kasa ƙwara ɗaya da aka yi akan tarbiya ba ba ta taɓa karanta littafi ƙwara ɗaya da aka rubuta akan tarbiya ba to dan girman Allah ya za a samu tarbiya amma ta karanta littafai daban-daban wanda ba za su amfanar ba duniya da lahira sai dai kila cutar ma kila ta karanta tsari kaza ta kalli abubuwan da ba za su amfanar ba duniya da lahira sai dai masu cutar a talabijin ta kalla ba adabi ta saurari waƙe-waƙe wanda sai dai su cutar ba za su amfanar ba babu adabi amma ba ta taɓa karanta wani littafi na tarbiyya ba ba ta taɓa zuwa inda ya kisa littafi ko ta aika a duba mata ko akwai littafi a kan tarbiyya a siyo ba idan ta je Dubai ta je siyo kaya ne babu littafi duk da cewa ana siyo littafin a wurin in ta je Saudiya ta je umra ne ko aikin haji ko siyo kaya duk da cewa akwai littafin da za ta siya wanda za su taimake ta wajen tarbiyya babu wani abu wanda ke da alaka da tarbiyya da za a ga wasu suna kokarin sani to in dai mace tana so ta ba da gudunmuwarta da ta dace wajen tarbiyya to lallai tana da buƙatar ta yi ta kokarin ƙara fahimtar hanyoyin yin tarbiyya wanda suka dace da zamanin da ake ciki da kuma ƙara fahimtar kurakurai da iyaye kan yi wajen tarbiyyar ƴaƴa don ta kauce musu gudunmuwa ta hudu kulawa da abubuwan da ƴaƴa wato kulawa da buƙatar ƴaƴa yanzu mace tana da ƙoƙarin kulawa da buƙatun ƴaƴanta ba tare da shagwabantawa ba ba tare da sangartawa ba amma ta zama mai ƙoƙarin kulawa da buƙatunsu mace ce a gida yara za su ɗauki wani abu mai cutarwa tana zaune ko aje shi ke yanta ci gaba da wani abu sun aje yan ba su aje ba oho ba abin da ya dame ta ai ba ku aje ba to ai shi kenan an shi fito wannan harkar kuma an shiga wata ko kuma ba ta damu ba musamman irin matan nan masu tsananin son kuɗi sana'a ta kawai ta sa gaba tana dublan tana yin cake tana yin donut kowa zai zo ya shiga cikin aikin ayi amma abincin da yaran za su ba za ta yi ba in ma za ta yi zai sun gama jin yunwa saboda tana neman kuɗi yara su rika sa kaya ya gabu wando ne ya fashe a gwiwa naira 30 ko 50 za a iya gyarawa amma tana kallo yana sawa ba a ce ya cire a kyautar ba in ma za a kyautar ya kamata a ɗinke ma wanda za a ba zai rika sawa buƙatu ne ta tabbatar da ya sa abin da ya dace ba ruwanta za ta ga ya mace ta zauna ta buɗe ƙafa karama yarinya shekara uku biyar ba ta mata a bari hada kafafuwan ki mata ba zama haka babu ruwanta ina zana ai wai karama yarinya ce bata damu da bukatunta ba bata damu da sanin yanayin abin da ya kamata a yi mata dan ta bambance ta da namiji ba kuma dole a samu matsala wasu iyayen hatta ma rashin lafiya ba su iya fahimta yaro jiya bai kuka ba shekaran jiya bai ta kukan dare ba shekaran jiya wancan ma bai kukan dare ba yau kuma ya ki bacci ta tsala iyu me ya faru rigima kawai yake ji to ya jiya bai yi rigiman ba ya shekaran jiya bai yi rigiman ba ya shekaran jiya wancan bai yi ba anya ba za a yi tunani a aiki da hankali a gano kila akwai abin da ke damunsa ba kila cikinsa ne yake ciwo kila yunwa yake ji kila bacci ne yake ji kila ya gaji ne kila ya bige ne ba a lura ba duk ba za a yi wannan tunanin ba rashin damuwa da bukatun yaya wasu yaran suna bukatan a basu lokaci sosai wasu yaran kankanin lokaci suke bukata Allah ya musu zaka'i suna da basira na nan shi gane abu wasu sai an tafa ba bata damu ta gane bambancin wancan da wannan ba babu ruwanta to ta ina za a ce mace ta bada gudunmuwar ta wajen tarbiya in dai ta zamo haka abu na biyar mace zamanto tana bada gudunmuwa wajen tarbiyyar ƴaƴanta ta hanyar zama ainihin kyakkyawar misali abin koyi ga ƴaƴan domin tarbiyya mafi tasiri ita ce tarbiyyar da take ana yin ta a aikace mace ta zama mai bada kyakkyawar misali in ba ta yi zagi ba wani zagi ta tsawatar mashi ai zai daina dan kosa ma ba ta yi amma tana zagi tana ashariya tana tsinuwa tana fita ba fita ta mutunci ba fita ta kamala ba to ya za a yi yarta ta koya in ta yi fita ita ma da bai dace ba ai ba za a gama ba za a yi mamaki ba domin to menene abin mamaki bayan ga yadda wata ke shiga ta fita idan zama yarinya ta taso ba ta girmama ainihin mijinta kila ba ga uwanta ne tana ainihin wulakanta ba mahaifinta tana gawa mahaifin maganganu kafin ya faɗi ɗaya ta faɗi goma sigaran lahu a samu matsala ai amma idan zama uwa tana ba da kyakkyawan misali za ta shiga bayi ta yi addu'a yar ta ji ko ɗan ya ji ta fito bayi ta yi addu'a yar ta ji ko ɗan ya ji za ta kwanta ta yi addu'a shi ma zai je kwanta an ce kar ka manta ba ka yi addu'a ai ba ka manta da yadda ake addu'a ba ko eh ya ake yi ya faɗi an mai gyara kyakkyawan misali uwa mai tsafta uwa mai iya abinci uwa mai tarban baki ta girmama su uwa mai kiyaye haƙoƙin ƴan uwan miji uwa mai kiyaye haƙoƙin surukai uwa mai kiyaye haƙoƙin makwabta da ƙawaye yaya za a yi ƴaƴan taso ba san wannan ba kuma to in dai mace tana so ta ba da gudunmuwa wadda ta dace a wajen tarbiyyar ƴaƴa to sai ta zama tana yin tarbiyya bisa tsarin kyakkyawar misali abu na shida uwa ta zamanto tana ƙoƙarin rashin saɓawa uba a wajen magana game da tarbiyyar ƴaƴa wata uwar uban zai ce ai kaza ta ce a'a ayan an yi kaza ai kaza 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 ƴaƴan na ji duk abin da uban ya zo da shi na alkhairi uwar a'a wai ta tana son ƴaƴanta wai tana son ƴaƴan duk da cewa akan samu akasin haka ya zama uwar ce mai ƙoƙari uban ne bai damuwa ana samu to amma dai tunda yanzu muna magana ne akan ku to cewa muke yi kar ku zama masu sabawa iyayen ƴaƴanku dangane da tarbiyyar ƴaƴan ya ce zai je bodin bodin zai je wahala kaza 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 na menene ke tarfa masa guya mana shi bodin din ya mutu ƴaƴan kanniji da ƴaƴan yinshi dake kauye da suka je bodin sun mutu ya ce zai rika zuwa islamiya rana asabar ana hadda da safe har karfe biyu sannan daga nan kuma za a yi tazarce a yi islamiya har karfe shida saboda haka za a ɗauki abinci ne a kai mishi kin ce a amma yaron nan zai wahala zai jigata karamin yaro irin wannan kaza 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 amma inda makarantar boko ne aka ce za a rika lesson zaki ce to ko ba haka bane saboda Allah to indai mace tana so ta bada gudunmuwar ta dace to dole ta nisanci sabawa miji a wajen abu ne shafi tarbiya sai abu na bakwai karfafawa ƴaƴa gwiwa wajen himma himma su zama masu himma masu kokari masu kwazo masu jajircewa da karfafa musu gwiwa wajen tawali'u kankan da kai da sanin haƙoƙin waɗanda suke mu'amala da su ta zaman to mai kokarin sanin ina ƴaƴanta suka je yaushe suka fita yaushe suka dawo wajen wa suka je da wa suke mu'amala wace ce kawarta wane ne abokin shi wane ne saurayinta wace ce budurwarsa duk wannan yana da muhimmanci kwarai domin shine ginshikin tarbiya yaushe aka fita ina aka je me aka yi yaushe aka dawo da suwa aka yi suwa abokan hulɗan duk wannan suna da muhimmanci kwarai da gaske yarinya ta dawo da waya wayan naira 120 sai kanki wayar da ke hannunki ba ta fi naira 15 ko 20 waye ba ta wannan wayan me ye dalilin ba ta baki damu ba ai yarinyan nan mai farin jini ne samari kaza take da shi la ilaha illallah kin zama hangala fatiya in kika yi haka ma'ana baki zama uwa mai kishi ba baki zama wacce san tarbiya ba baki zama wanda take kishin ƴaƴanta take so ƴaƴanta su gama lafiya ba don haka iyaye mata suna da irin waɗannan abubuwa da ya kamata a ce su yi domin gujewa sakaci ga mara tarbiya yana da kyau kafin mu tsaya mu bada misalai da waɗansu mata wanda ya zamanto sun yi rawar gani sun nuna bajinta sun nuna lalle su mata ne da suka san ainihin wajibinsu game da tarbiyyar ƴaƴansu matan nan akwai sahabbai a ciki akwai tabi'ai mata akwai cikin atba'u tabi'i akwai cikin wanda suka zo bayansu bari mu fara da Asma bintu Abi Bakrin radiyallahu anha Asma'u yar sayyidina Abu Bakar ne sayyidina Abu Bakar din nan baban Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan mata Allah ya saka mata alkhairi ta tsaya tsayuwar daka ta jajirce jajircewa wajen tarbiyyar ƴaƴan dora su akan neman ilimi dora su akan jarumta dora su akan kyakkyawar mu'amala dora su akan rashin tsoro dora su akan sanin ya kamata dora su akan kiyaye haƙoƙin masu haƙoƙi dora su akan tausayin mai rauni da girmama wanda yake sama wannan yasa aka fitar da manyan mutane irin su Abdullahi ibn Zubair wanda ya zo ya zama amirul mu'minina a garin Makka ya zama shine shugaba a Makka bayan Abdullahi ibn Zubair akwai Urwa ibn Zubair Urwatu ibn Zubair saboda tarbiyyar da ya samu wajen mahaifiyarsa Asma'u bintu Abi Bakrin matar Az-Zubair ibn al-Awam saboda tarbiyyar da ya samu Urwa dan Zubair ya zo ya samu kansa a cikin wani rashin lafiya rashin lafiyar da ya tsanani ya kai ga har sai an yanke masa kafa kamar kansa ce ta same shi ko kuma na mai kama da haka a dalilin sukan shi da aka yi ko saran shi da aka yi a wajen yaki ya zama wurin ya ci har ya zama sai an yanke wurin aka zo za a yanke yace sai hakuri kada su yanke sai ya fara sallah idan yana sallah su zo su yanke domin ba zai san an yanke ba saboda yana ganawa da Allah ubangijinsa mahalicci saboda yana munajati yana jin daɗi yana jin daɗi yana samun lagwada ta bautar Allah tabaraka wa ta'ala jarumi dan jarumi kanin jarumi baban jarumi uwarsu ta tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da ya bada shaida akan ta a nan duniya ya nuna cewa tana da wani abu da aka tanda mata a lahira a cikin aljanna kenan tun tana duniyar nan busharori sun tabbata gare ka cewa ita yar aljanna ce mace wanda ta tsaya tsayin daka wajen taimakawa mijinta Zubairu da ainihin tallafa masa da yin masa hidima a gida domin ya zamanto mutuncinsu ya tabbatu an tsare ma gidan mutunci ta jajirce wajen tarbiyyar ƴaƴanta ita kanta ta koyar da ƴaƴan sannan ta tura su kuma wajen sahabbai su koyo ta da cewa shi ma Abdullahi ibn sahabi ne shi ma sahabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma duk da haka sai ya zamanto ya dace da uwa wadda ta san girman malinta da darajar ilimi ya zama a wajen sahabbai yayi karatu banda wannan Abdullahi ibn Zubair yayi karatu wajen gugguwan shi wajen innarsa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda ana maganar mata wanda suka tarbiyyantar da yayansu to ko shakka babu dole a sa wannan baiwar Allah Asma bintu Abi Bakr radiyallahu anha bayan ita akwai Asma bintu Umaisi wannan mata Allah ya saka mata da alkhairi ita ce mahaifiyar Abdullahi ibn Ja'far wanda shi Abdullahi ibn Ja'far dinnan sai da ya zamanto shugaba a cikin Larabawa wajen kyauta da taimako da tausasawa barshi da tausayin talaka Abdullahi ibn Ja'far dinnan sai da ya zamanto shi ne mahaifinsa ya rasu ya bashi na dan karami a hannun mahaifiyarsa mahaifiyarsa ita ce ta dauki nauyinsa ta tarbiyyance shi ta ilmantar da shi ta kai shi wajen masu karantarwa suka karantar da shi ya zamanto babban mutum mai tausayi mai kyauta mai karamci mai sanin ya kamata gashi kuma jarumi ga kokarin bautar Allah tabaraka wa ta'ala farilla da nafila bayan wannan mata akwai matar da ake kira Ummu Asim bintu Asim ibn Abd ibn Umar ibn al-Khattab wannan mata tarihin ta yana da ban mamaki wata rana sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu a irin zagayen da yake yi cikin dare ya ga halin da jama'a suke ciki ko akwai mai wata bukata ko akwai mai kuka da shi dan a gyara da sauran abubuwa irin wannan sai ya je wani gida je zai wuce ta wani gida sai ya tsaya yana hutawa ya jingina a katanga sai ya ji hira tana gudana tsakanin uwa da ƴarta mahaifiyar tana ce ma ƴar ɗebi ruwa ki ƙarawa nono domin ya auki gobe in an tashi sai mu saida da yawa sai ƴan ta ce ma mahaifiyar ni ba zan haka ba domin hakan ya saba albush ne uwan ta ce mata ki ɗiba ki ƙara danye yalwa mu samu ƙari ƴar ta ce amma na bi sayyidina Umar akan minbari yana wa'azi yana cewa hakan bai dace ba ya hana yin haka sai mahaifiyar ta ce mata ki je na ce ki ƙara ruwan nan shin Umar yana kallon mu ne akwai Umar a gaban mu ne Umar ya ma san abin da muka yi sai ƴan ta ce haba mama idan sayyidina Umar khalifan manzon Allah amirul mu'minin baya ganin mu to ai ubangijin Umar shi yana ganin mu ai uwan ta ce kin yi gaskiya ba za mu ƙara ba Umar dan Khattabu yana jin wannan hirar ba san yana ji ba Umar ya wuce gida gari na wayewa ya aika a zo da wannan yarinya aka zo da ita ya dubi ƴaƴansa yace a cikin ya tambaye uwar wannan ƴar taki tana da miji tace ba ta da miji ba ta da aure ce to ina so ɗaya daga cikin ƴaƴana ya aure ta saboda haka yace ma waɗannan ƴaƴana su a cikin kuwa yake son wannan yarinya wannan ƴa ba ƴar kowa ba ce nono ma kai sai da nonon ma saboda rashin yalwansa har ana tunanin sai an ƙara ruwa don ya auki don ya yawa ta yadda cewa hakan ya saba wa shari'a al-ghusli ha'inci to amma saboda jarumta da ta nuna na tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah sai ya zamanto Umar ya fizgu ya jawo zuwa gareta yayi sha'awar wani daga cikin ƴaƴan shi aure ta alhamdulillah abdullahi yace bai da bukatar ƙara aure a lokacin asim yace yana so da asim yace yana so aka aura masa ita Allah ya azurta su da ƴa wannan ƴa suka yi mata tarbiyya da suka yi mata tarbiyya ita kuma ta yi aure sai ta haifi Umar dan Abdul Aziz wanda ake malakabi da kirari da khamisul khulafa wanda aka ce bayan khulafa'ur rashidun Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu ba a sake samun shugaba kamar sa ba a wajen adalci da kyautatawa da tsoron Allah da gudun duniya da kiyaye haƙoƙin waɗanda ke ƙarƙashin sa domin zamanin Umar dan Abdul Aziz sai da aka waye gari ba ma mai bukatar zakka kowa ba ya wadata duniya al'amura sun kyawu babu tsoro ba firgiti ba rashin tsaro komai lafiya lau duk wanda yake bukatar aure daga cikin mata an auren da ya ta mata kayan daki duk wanda miji dake bukatar aure bai da hali an bai sadaki da wurin zama duk ƴaƴan da ba su iya zuwa makaranta an dauki ne su je su karatu duk wanda ba su sana'a an ba su jarin za su sana'a sai da aka waye gari mutum sai ya zo da dukiyarsa rake rake yana neman wa zai karɓi zakka kowa bai bukata wannan Umar din jikar wannan matar ce me ka wannan tarbiyya albarkacin tarbiyya don haka ya zama ga yadda tarbiyya ta haifar ko ga abin da tarbiyya ta haifar bayan wannan akwai mahaifiyar Sufyanu Sauri Sufyanu Sauri yana daga cikin manya-manyan tabi'ai malaman hadisi malaman fiqh mahaifiyarsa ta waye gari mijinta ya rasu baban Sufyanu kenan yana dan karami mahaifiyar ta ce masa kamar yadda al-Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito daga malaminsa Waqi' cewa mahaifiyar Sufyanu Sauri ta ce masa ya bunayya ya bunayya atlib al-ilma wa ana akfika bi magzali ita wannan mata sana'ata kadi tana yin kadi na zare na auduga wanda ake amfani da shi a isaka ta ce ma Sufyanu maza ka je neman ilimi je ka kai ta gwagwarmayar neman ilimi ni kuma da wannan kadin nawa zan dauki nauyin ka da wannan kadi da nake yi zan dauki nauyin ka wannan yana nuna mana muhimmancin mace ta zama tana da abin yi ko ta yi karatu kila Malai yana cewa wai ku ba ku san kadi ba kun sani eh saboda wai ku kuna Abuja ne ko kadi shine ainihin abin da mata suke yi a da a matsayin mafi girman sana'a za a samu auduga ko kata cotton kenan wanda aka ciro daga gona za a zo a sa ainihin wato abinda ake kadin da shi wanda ake yin shi mai dan tsini mazari a sa ana kadawa wannan auduga tana komawa kamar ainihin wato a kamar zare take komawa ana kadawa da wannan auduga da aka kada akai kadi aka gyara aka tace aka fitar da ita a wannan mazari in ya taka a cire a sa wani in ya taka a cire a sa wani da shi ana yin saka wanda ake ainihin yin gwado a daura ko kuma ai kaman bargo da shi a wancan lokaci sannan kuma hata irin fulani abinda suke daurawa na kaya na fulani na saka asali da irin wannan ake daga baya ne zamani ya zo aka samu zarurruka da ake amfani da mashina injina na zamani ake yin su ana yin abubuwa daban-daban da shi majanyi wanda ake daura yaro a baya ana yi da shi hatta tawul shawel da ake na yanzu da ana yi da irin wannan abin kadi din ne da sauransu so ana abubuwa da yawa da shi har salagwani ana iya yi na atibalbal da ake da duk ana yi da shi shi da gata wannan abin kadi ne abin yin saka
kuma ta allira
allira kwarai to wadannan abubuwa ita wannan mata abin da take yi kenan tace ma danta Sufyanu je ka kai nemi ilimi ni kuma zan dauki nauyin ka tana koya mai karatu tana bashi dama ya je koyo karatu tana mai tarbiya ta ibada da imani da sauransu tana koya masa dabi'u da kyawawan mu'amala tana kuma daukar nauyin karatu wannan ke wanda cewa ashe mata zama suna da sana'a abu ne muhimmi sana'an nan a yau ta hanyar yin aiki ne wanda ya dace aiki na hukuma ko na kamfani mai zaman kanshi ko kuma sana'a na kasuwanci sai da sayarwa a gida da sauran ko a waje in dai an kiyaye dokokin shari'a abu ne muhimmi kwarai da gaske bata kyale shi ba don ta nuna cewa ita mai tarbiyya ce kuma tana so ta koya mai tarbiyya gashi yana zuwa ilimi yana koyo karatu amma kuma sai ta kance masa ya kai dana duk lokacin da ka samu harfa 10 na karatu harafi 10 letters guda 10 to ka tambaye kanka ka duba ka gani wannan karatun da ka samu ya kara maka tsoron Allah idan bai kara maka tsoron Allah ba to wannan karatu bai amfanar da kai komai ba ka bata lokacin ka ne kawai wannan shine irin yadda ta taso da danta Sufyanu Sufyanu Thauri haka ta koya mai tarbiya da sauransu bayan ita mahaifiyar Imam Malik Imam Darul Hijra mai muwatta wanda ake dangantuwa da mazhabar da ake danganta masa a ce mazhabar Malikiya Imam Malik ya taso a matsayin wanda mahaifinsa ya rasu shi Imam Malik mahaifiyarsa tun da duku-duku kafin alfijir keto takan tashe shi ta mai wanka in yana bukata a dumama mai ruwa ta dumama mai ruwa ta dafa mai ruwa yayi wanka ya alola ta sa mai tufafi ta mai rawani wani lokaci kamar yadda shi Imam Malik din da kansa yake cewa kanat ummi talbasani siyaba wato ammimani wa ana sabiyu tana sa mun tufafi ta kuma man rawani ina yaro sannan ta dauke ni ta kai ni wajen Rabi'a ibnu Abi Abdurrahman takan ce min ya bunayya iti majlis Rabi'a fa ta'allam min samtihi wa adabihi qabla an tata'allam min hadithi wa fiqhihi ita da kanta take daukan yaranta ta kai shi makaranta Imam Malik din da muke ji Imam Malik to mahaifiyarsa ita ce sirrin tarbiyarsa ita ce sirrin ilimin sa ita take daukan sa yana karami bayan ta ya sa bashi ruwa yayi wanka yayi alwala ta sa mai kaya mai kyau ta sa mashi turare wani lokaci ta dora mashi rawani wani lokaci ta kama hannun shi da kanta ta kai shi makarantar Rabi'a amma a yau da yawa iyaye mata kallan fina-finai ya fi masu dauki yaransu su kai su makaranta musamman makarantar Islamiyya wadda kila a kasa ake zuwa ya fi sauki su zauna suna kallo ku tafi makaranta ko da yara an san suna tsaya wasa to ita mamar mahaifiyar Imam Malik daukansa take da kanta ta rike shi ta kai shi makaranta bayan wannan mahaifiyar al-Imam Shafi'i ita ma ita ce sanadin iliminsa domin kuwa al-Imam Shafi'i da kansa ya ce mahaifiyarsa ita ce wadda ta dora shi akan dukkan abubuwa na falala da abubuwa na girma da sauransu har ya zama Imam Shafi'i ya haddace al-Qur'ani yana shekara 7 yana dan shekara 7 ya haddace al-Qur'ani ya kuma haddace littafin Muwatta na Imam Malik yana da shekara 10 uwarsa ita ce Sila ita ce asali ita ce ta tafirantu a rayuwarsa har ya zamanto yana irin wannan to waɗannan misalai ne kaɗan wanda za mu iya gani suna da yawa misalan amma kawai na takaitu ne da wasu ƴan kaɗan da na kawo a nan yanzu na ambata mana amma misalan suna da yawa wajen guda 10 wani abu na mata wanda suka tsaya tsayin daka wajen ganin ƴaƴan sun samu tarbiya sune suka zama sila na shaharan ƴaƴan su ƴaƴan sun zama wasu manyan mutane a duniya amma sirrin abin shine iyayen su mata domin yawanci sun taso wanda suke marayu kama al-Imam al-Bukhari da ake magana Imam al-Bukhari kansa a maraya ya taso maraya ba kuma ya gani sai daga baya Allah ya buɗa masa ido uwarsa ita take daukar sa ta dora shi a kafada ta kai shi masallaci ta zaunar da shi zauna ya karatu in an tashi sai ta dauko shi ta kawo shi gida har Allah ya sa kuma yazo ya warke dama rashin lafiya yayi yana dan karami yazo ya warke idan sa ya bude ya ci gaba da karatun nan har yazo ya zama ana mai laqabi da Amirul Mu'minin fil Hadisi bayan wannan Ibn Taymiya duk da shahararsa waye sirrin sa kakarsa mace ita ce sirrin karatunsa ita ce sirrin karatunsa yayi karatu mai yawa a wurinsa ya samu tarbiya mai yawa a wurinsa haka zamu ga da yawa daga cikin mutanen da suka shahara mata su ne suka tasirantu a rayuwarsu suka ilmantar da su suka karantar da su ko suka karfafa musu gwiwa bayan sun tarbiyantar da su suka je suka samu ilimi suka samu shahara da sauransu hatta irin su wato Muawiya ibnu Abi Sufyan mahaifiyarsa Hind ita ce ainihin ta tasirantu a rayuwarsa lokacin da ta haife shi aka ce kin haifi ɗa wannan ɗan in Allah ya yarda sai ya zama shugaba ga jama'arsa Hindu ta ce sir da shi in ya zama jama'a sa kaɗai zai shugabanta in dai zama iya wanda zai shugabanta jama'arsa ne kawai ƙabilar sa sir da shi mana tana mai fata da burin ya zama shugaban al'umma gaba ɗaya Muawiya bai zama haka ba ya zama haka ya zama sarkin hikima da dubara da sanin mulki da yadda ake gudanar da al'amura da sauransu wata tarbiyyance shi mahaifiyarsa Hindu to haka zamu gani duk kusan wanda ya zama wani abu a duniya a ko ina yake mutum ne wanda yake dan Afirka ne bakin fata ko bature ne ko balarabe ne ko dan Asia ne zaka iska in ka nemi tarihinsa zaka ga mahaifiyarsa ko kuma mata a cikin ƴan uwansa sun ba da gudunmawa mai yawan gaske wajen tabbatar da shi akan haka ne saboda haka mata kuna da babban aiki kamar yadda mu ma muke da aiki ya kamata mu tsaya tsayin daka wajen ganin cewa mun ba da haƙƙin da ke kanmu mun sauke shi na tarbiyya ga ƴaƴanmu kar mu zama mun ba su dama sun shagwabe sun sangarce sai kalle kalle sai shiga yarba tsantsal ba ta dace ba sai yin abinda bai dace ba na rashin kamun kai da sauransu sani Allah zai tambaye mu ranar kiyama lalle Allah ya ba mu amana kuma Allah zai tambaye mu ina roƙon Allah ta'ala ya taimake mu wajen sauke amanar da ya ba mu Allah ya ba mu ikon kyautar tarbiyyar ƴaƴanmu mu tabbatu akan yi musu tarbiyya ta addini dan ya zama sun samu kyakkyawan sakamako a duniya ko kuma kyakkyawar rayuwa a duniya sannan samu kuma tsira a lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu wajen kare da kange ƴaƴanmu da duk wanda suke karkashin mu daga dukkan tuba-tubai na shedan da kururuwar iblis wanda za su sa ya zama an kai ga halaka ba a kai ga tsira ba Allah tabaraka wataala ya karfafa mana gwiwa ya hore mana da yadda zamu yi wajen tabbatar da ƴaƴanmu sun samu tarbiya wadda ta dace Allah tabaraka wataala ya ba mu ikon tsayuwa wajen ganin cewa kururuwa da ke fitowa kururuwar iblis da ke zuwa daga kasashen ketare dangane da yadda ya kamata wai a rayu bayan mu ne muke da tsarin rayuwa kammalalle su ba su da komai fagauniya suke da bige-bige amma sai zama suna ta kururuwan shedan suna kiraye-kiraye irin na iblis a kan mu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu dan mu kauce wa hanyar Allah ta tsira mu kowa zuwa ga hanyar iblis ta halaka muna roƙon Allah ya ba mu ikon jajircewa wajen kauce mu wannan kiraye-kiraye da kururuwa na shaitan da tsayuwa ga abin da Allah yake so kuma ya tada shi kamar yadda magabatan mu suka rayu tun daga matan Annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran matan sahabbai da matan tabi'ai da matan atba'u tabi'ina da wanda suka biyo baya bisa kyautatawa suka tsaya tsayin daka wajen ganin al'umma ta kyautatu sun kuma ba da gudunmuwar su wanda ta dace ina roƙon Allah ta'ala ya kare mu da ilimi mai amfani kuma ya ba mu ikon aiki da ilimin da muke Allah ya sa ilimin mai zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ta'ala ya ba mu ikon jin tsoron sa da aikatuwa da aikin da ilimin yake karantar da mu Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu zama wakilan sauran al'umma wajen isar da sakonni na alkhairi gare su da yada alkhairi a cikin al'umma ta yadda al'umma za ta kyautatu al'amura su inganta ya zamanto mun zama al'umma wadda take mai kishi wadda take za a yi alfahari da ita wadda za a gode wa farkonta a kuma yabawa a ƙarshenta wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh